gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. A yau ma 28 ga watan Fabrairun shekarar 2019 magana kenan.
So samu ni dai bukata na inji na sa earpiece din nan ina jin ko wani irin sauti nake ji ban san na ji wani motsi bayan abin da nake ji.
Yake Zara a ranar 14 ga wannan watan ne hukumar Majalisar Dinkin Duniya suka yi gargadi cewa sama da mutane biliyan 1 daga shekaru 12 zuwa 35 suna cikin hadarin kurmancewa saboda yawan sauraron kide-kide masu karan gaske. Bayan haka hukumar ta hukumar lafiya ta duniya da kungiyar ma'aikatan sadarwa ta kasa da kasa suna shirin kaddamar da wani kuduri kan wayoyin zamani da sauran na'urori da ake sauraron kide-kide domin samar da hanya mafi kyau wajen sauraron kida. Dan haka ne yau zamu tattauna domin mu wayar wa jama'a kai akan wannan lamarin. Zamu gayyato likita da zai yi mana karin haske, sannan wakiliyar sashen Hausa daga Abuja Hawa Umar ma ta tuntuɓi jama'a akan hakan.
Ku kanku masu sauraro zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce 1202 205 2655. Kada a manta sai an sa alamar kari a farko, wato plus. Yanzu kuma bar mu fara ji da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce shin ko kun san illolin da ke tattare da sauraron kide-kide masu karan gaske a kunnuwanku, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To haka yake Zara, ga Umar Adamu Katakon yanda ya amsa mana, yake cewa amfani da earpiece da wasu ke yana da matukar illa ga lafiyar kunnan bil'adama, dan haka ai hattara.
Sai Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Tela Malam Madori, inda suka ce assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Hakika mun san hakan na iya kawo illa ga kunnan mutum, kuma ban bita da ku mun baza ga zomo.
To hakan ne kam, goma ku saurara likita na nan tafi. Sai Ibrahim Salisu dan Kaduna, inda yake cewa eh to hakika yau da gobe ni kan bani da wata masaniya akan wannan matsalar, to amma mun ji likitoci suna cewa yawan sauraron waƙoƙi yana kawo matsalar kunnuwa.
Sai Muttaka MTK Shawu ta kai daga jihar Kano, inda yace tabbas sauraron kade-kade na da matukar illa, la'akari yadda shi kunni akwai adadin yawan karfin sautin da yake, wanda idan yayi yawa matsala ne.
To sai Adamu Muhammad mai nasara tare da Tahir M, Tahir Jam Blue, inda suka ce yau da gobe ikon Allah, dan Allah ku tambayan mana likita wai shin da gaske ne yawaitar sauraron kide-kide ta hanyar saka earpiece zai iya sa mutun ya daina ji kwata-kwata? Kwarai da gaske kam, dan haka ne yau zamu tattauna akai.
Sai Bashar Kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi Najeriya, inda yace salam yau da gobe. Magana gaskiya, mu kan mazauna karkara sauraron kide-kide a kunnuwan mu ya zama hantsi le ga gidan kowa, wani sabon ma har da sanya earpiece a kunnuwan mu. To sai Jamila Ado salati goma ga Annabi Rijau inda take cewa tabbas mu mun san illolin da sauraron kide-kide ke haifarwa a kunnuwan bil'adama domin yanzu haka muna da wata ƴar uwa da ta zama bibiya saboda yawan sauraron kide-kiden da take yi. To Allah ya kyauta. Amin. Sai sako daga Yahuza mai Arsenal ya da gungumi. Allah ya sa na fada daidai inda yace salam yau da gobe a gaskiya ni dai kawai zan kasance da akwatin rediyon mu domin yadda rediyon ku domin yadda masana za su yi mana fashin baki. To sai Shehu Adamu Rijau inda yake cewa mun ji an ce hakan na da illa sosai domin yana rage karfin jin mutum amma dai domin jin yadda abun yake dalla-dalla za mu kasance tare da ku kamar yadda aka saba. Sai Sani Dahiru inda ya ce gaskiya ni dai kam ina iya awa uku ko biyu da abin sauraron sauti a kunnuwana kuma saboda Allah mafi yawan lokuta sai na kure shi amma dai zan kasance tare da ku dan jin me hakan yake haddasawa. To mun gode ku cika ba da an samu tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku. Wakiliyar sashen Hausa daga Abuja Hawa Umar ta tuntubi jama'a akan ko sun san illolin amfani da earpiece wajen sauraron kide-kide.
Shin kina amfani da earpiece wajen sauraron waka?
Sunana Khadija Yakubu Ajiya. Gaskiya ina amfani da earpiece wajen sauraron waka. So samu ni dai bukata na inji na sa earpiece din nan ina jin ko wani irin sauti nake ji ban san na ji wani motsi bayan abin da nake ji. Duk da cewa abokanai likitoci suna ga min cewa babu kyau amma gaskiya duk da haka ban damu ba. In dai bukata na zai biya inji gaba ɗaya kunni na ya dashi ina jin wannan sautin da ina jin dadi. Gaskiya ban damu da hakan ba.
Kikan ji wani abu daga baya ko kuma idan kin cire kunnenki lafiya kalau?
Kisan Allah wani lokaci idan na sa earpiece din nan har bacci nake da shi sai washe gari maiwa mai wani ya cire ma ko kuma in tashi in cire da kaina. Gaskiya ban taba jin wani abu daban ba daidai da idan na saba ji haka nake ji kusan wani lokuta ma idan ban ma saka shi ba bana jin dadi saboda ni a wajena ina gani yana dauke min kewa ko kuma tunanin wani abu sai ga gaba ɗaya tunani na ya koma kan abin da nake ji. To shi yasa gaskiya bana ma tunani zai kawo wani illa daddadi an gaya mu.
Sunana Shamsiya Bara Ahmed. Ina amfani da earpiece gurin sauraren sauti. To gaskiya bana sa shi da ƙara sosai. Ina sawa a daidai volume din ba zai yi yawa ba sosai kuma ba zai yi kaɗan ba.
Me dalilin ki na rashin sa shi da ƙara?
Na san da cewa yana kawo matsala idan aka sa shi da ƙara sosai a kunnen ɗan adam. To kuma ba dan haka ba gaskiya ni bana son ƙara sosai.
Sunana Umma Kulsum Abdul Qadir. Ina amfani da earpiece sosai ma. Ina sa shi da ƙara sosai ma saboda ina fahimtar abin da ake faɗa.
To kin san cewa yin hakan yakan kawo illa ga kunnen ɗan adam?
A gaskiya ban sani ba.
Bayan kin gama jin sautin kikan ji kunnenki ya miki ko dum ko kuma bayan da kika saba ba?
Gaskiya ina ji kuma yawanci akai magana lokacin da na gama amfani da shi ban cika jin magana sosai ba.
Okay, sunana Abdullahi Ajiya.
Shin kana amfani da earpiece wajen sauraron sauti?
Kwarai da gaske amma ba kowane lokaci haka ba. Gaskiya ni ba mutum ne wanda ba na son hayaniya da yawa a rayuwana. To mafi yawa lokaci duk lokacin zan yi amfani da earpiece na kan daidai kwatanta yanda sautin nake ganin ba zai dame ni ba kuma zan saurari abin da nake son saurara da earpiece din.
Yin amfani da earpiece idan aka sa shi da ƙara sosai yakan kawo illa ga kunnen ɗan adam?
Kwarai da gaske idan kika duba ma ko a lokacin da mutum yake makaranta akwai wasu darasi da mutum ya ɗauka lokacin biology wanda aka zo aka magana kan kunni akwai wato sassai na kunni wanda idan mutum bai la'akari ko hankali ba akwai abubuwan da yakan damage kunni ɗaya daga ciki kuma na ga ƙara mai yawa yana ɗaya daga cikin abin da zai ya kawo illa da ina ke kira eardrum a turance kenan. To idan mutum ya san wa'annan abubuwan to kinga sai shi ma ya nemi hanyar yanda zai kiyaye saboda kar ya kawo illa ga kunninsa.
Sunana Yusuf Abubakar Kurna. Gaskiya ni ban cika amfani da earpiece wajen sauraron sauti saboda in na sa shi ma wani lokacin na kan ji yana damun kunni na haka sai in ji kamar kunni na yana mun ciwo. To ni ban fiye son amfani da shi ba.
To ka taba ji an ce amfani da shi ma idan aka sa sautin da ƙarfi yakan kawo matsala ga kunnen ɗan adam?
Na taba jin haka dan likitoci ma sukan yawan yin kira akan cewa bai kamata mutum ya dinga sa earpiece a kunnen shi ba kuma ya kure shi yana iya bawa kunnensa matsala. za ki ga wasu makan wani yana kan abun hawa kamar wanda suke amfani da mashin haka za ki ga sun hau kan mashin kuma sun sa AP sun kure wannan yakan iya kusin accident ba saboda wani zai zo da mota a bayan ka yana ma hun balalle ka ji ba in wani abu ya zo ya faru zai iya zuwa ya bige ka ba tare da ka sani ba
sunana Khadija Sani Lere ina amfani da AP wurin jin waka kuma ina sa shi da ƙara tabbas na san yana kawo illa ga kunnen dan adam amma da yake ina son in ji ƙaran sisa sai nake bare shi a haka
sunana Abdullahi Modu so sai ina amfani da shi tun da juma'a ina ga ina kusan kai tun ina nan a shekara 7 ko shekara 8 ina amfani da shi kuma har yanzu ina amfani da shi to ina ji da amma dai ni kan har yau har gobe ina amfani da shi kuma ban taba samu matsala ba komai ina ji shi daidai da nake irin kaman ka sabu da ake ce factory reset haka kunne na take inda Allah ya fayin da ita haka kuma nake ji ba abun da ya rage ba abun da ta kara
sunana Ruwan Musa Gawo to an sha masu likitoci sun sha fada cewa akwai illoli da dama musamman ma an ce akwai wasu abubuwan da ke bata kunnen ko eardrum ake cewa sannan kuma aiki na yanayin aiki na dole ne amfani da earpiece kuma ko da yake earpiece din ba wai ina sa volume gaba daya a kunina in toshe kunina bane ba amma aiki na ya zama dole ne amfani da earpiece kuma ba kullum bane sai lokacin da nake aiki sun ce inda na amfani da shi da yawa kuma na yi amfani da shi kar in wuce kamar minti 30 in cire shi kuma in huta in ci gaba da aiki kamar yaran yanayin aiki na wani sa ni kan yi awa 8 ina aiki a jere ba tsayuwa so sukan ce in nayi minti 30 in huta kamar minti 10 ko zuwa minti 15 in ci gaba da aiki na ko kuma in samu irin earpiece dai da kamar irin wayannan manya-manyan earpiece to irin wannan kamar na samu irin manya-manyan nan su ne kawai ba za su samu matsala har ga cikin kunnina ba amma suka ce ko ma wannan din ma akwai wani iska da ke cikin wayannan da yake shiga cikin kunni kamar gari-gari suna hitowa suna fada cikin kunni kuma wannan shi ma an ce yana toshe ga eardrum din kunnin mutum
sunana Abba Tafida E gaskiya ina amfani da AirPods wato abun kunne wajen jin waka da kida saboda kun san shi sauti mutum yana jin sauti yana shiga wani yanayi na nishadi kuma bana son wani abin da zai damu rayuwa ta lokacin da nake jin wakan nan na fi son na samu nutsuwa ya zamto waka kadai nake ji dukkanin wani abin da yake gefe na bana son ya zamto ina sauraron wannan abin saboda wakar tana samun nutsuwa ko da cikin bacin rai nake in na tushe kunne na da AirPods ina jin waka sai kaga a hankali an kai ina samun nutsuwa har bakin cikina ya kauce. Kawai ni ina kokari sautin ne ba dan wai na san yana da illa ba ko bashi da illa kawai dai ina kokarewa ne saboda kawai ni hakan ina yi ne saboda bana son wani abu daga gefe da zai zo ya dame ni ko kuma bana son wani kowane irin sauti da ba na waka ta ba ya shigo min cikin wakar da nake sai sa kuma lokacin na fi ganiya na kokari sautin abin yanda kawai ba zan ji komai ba sai wakanin da nake ji.
Sunana Ibrahim Abubakar Mu'azzam dan Fulani ina amfani da earpiece ne ta wajen abubuwa kaman guda biyu na farko ina jin ina sa earpiece ne saboda in ji waka idan misali ina son in gada wakan nan tana da dadi ko ba ta da shi to ina sa earpiece din kurabolin saboda in ji ta tamini ina wani tension ma ya dame ni ina sa earpiece a kunne na hankali na kwance har tension din yana tafiya sannan kuma idan ina kallon film ina son in ji kaman bindiga yana tatatata kunne in ji kaina yana daukan abun ina ji fa kaman da gaske ake yi wannan shi yasa abun da yasa nake sa ya fisa kunne amma ni ban damu da a ko zai bata min kunne ba gaskiya ba ma taba wannan tunanin ba saboda kawai aini na san tunda Bature ya earpiece to ya san akwai amfanin shi sannan kuma tunda a jikin shi bai nuna mana cewa a ga yadda za ka yi kai amfani da shi ba kawai dai ka saye shi ka sa shi a jikin abun da zaka ji kidanka ka sa shi babu wani ruwansa to kawai gaskiya ni da haka nake amfani da earpiece saboda in ji dadin rayuwata
sunana Farida amfani da earpiece dai ni dai a guri na ina jin dadin amfani da earpiece saboda in dai zan yi karatu in bana jin waka da earpiece karatun bata min dadi amma akwai illa in dai ana amfani da earpiece dai da yawa in an sa volume din yayi yawa tana sa ciwon kunne
sunana Hassan Abdullahi ina amfani da earpiece ne a da kuma so da yawa in zan yi amfani da shi idan ko cikin jama'a ga ina kure volume din da yaga saboda bana su kamar ina amfani da shi ya zama na a ci ina jin murya jama'a kuma daga baya kuma idan gani matsalar sa kullocin idan na gama jin waka idan na cire ina jin irin kamar kunni yana na mun ciwo daga ga mana kullama idan yana fito mun da kuri haka kun
sunana Salman a da ina amfani da earpiece duk da raina san illar shi amma daga baya sai na daina a dalilin da yasa na daina na kai ziyara ne asibitin kunne da ke Malam Aminu Kano, inda sai muka na haɗu da wani likita sai yake nuna mun masu matsalar ciwon kunne. Har aka ban labarin ta ya fara shine to sai ya bani shawara, amma daga nan lokacin na daina.
Sunana Zainab, ina amfani da earpiece wurin jin kiɗa, duk da dai ina ciwon kunne, amma ni bana jin daɗi idan zan yi kallo ko zan ji waka sai na saka earpiece saboda bana son hayaniyan mutane. Kuna san yana da illa tunda yana kashe mutane kunne, saboda a lokaci idan na cire na kan ji kunne na kamar na ci gaba da jin ƙara abin nan da yake kunne na.
Sunana Faruk Ahmad, ina amfani da earpiece amma ba sosai ba, saboda in na saka shi kaina ne yake min ciwo, dan haka sai ban fi amfani da shi ba, amma zan yi amfani da shi bana sa sautin sosai.
Sunana Aisha Suleiman, ina amfani da earpiece amma ba sosai ba, saboda na san yana da matsala idan aka sa shi a kunne ya dauki lokaci yana bada matsala.
Sunana Jamila Ashiru, ina yin amfani da earpiece kullum, but amma bana kura volume, ina sa volume din rabi kuma bana wuce awa 8 ina amfani da shi, saboda na san matsalar shi idan aka kura volume yana bada matsala a kunne, idan aka sa rabi awoyin da zaka yi amfani da shi ba tare da ya baka matsala ba yana karuwa, to shi yasa bana kura volume amma kullum ina amfani da earpiece wajen jin waka da kallo da wasu abubuwa.
To Zara, kai tsaye muna tawa. Okay.
Ina jin ba a samu allalimoshi
ba
tukuna. Kin san yadda na'urar take. Ina jin bari mu ci gaba da karanto sakonnin mutane kafin mu samu likita ba?
Gaskiya ne. So sakonmu na daga Lawal S. Zauzau, jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Shi ma ya ce haƙiƙa ni ma ma'abocin sauraron sauti ne sosai, gashi kuma ni ban san illar da ke tattare da hakan ba. To sai Iliya Adamu inda yake cewa salam yau da gobe, wannan yana da illa kwarai gaske musamman masu bude balum kwarai, saboda haka sai ai hattara. To gashi nan mun fara samun kira daga Yobe, kuma ba mu ma samu likitan ba. Wake magana daga Yobe?
Kina magana Hussein dan wata karasuwa na.
To Mallam Husaini, barka da shigowa wannan fili namu. Gashi har yanzu dai ba mu samu mun samu likita ba. To ban san ko kai ma kana da wani gudunmuwa da zaka bada ba akan illolin jin kide-kide a kunnuwa.
Da nema aiki na ne, amma saboda wata matsalar nake fuskanta, shi sanaka son tambayi likita wa dalilin da yasa wannan matsalar ta haɗe da su. Nake son tambayi likita ne, mana fuskanta irin wannan matsalar nan kwarai da gaske.
To har yanzu dai na'ura ta mana halinta ba mu samu likita ba. Ko za ka ɗan ƙara kira? Tunda kana sauraron mu kai tsaye za ka ji idan mun lalubo likitan sai ka kira ka yi tambaya gare shi. To gashi nan mun samu mun lalubo likita.
To
dakta barka da shigowa, ko za ka gabatar da kanka yau?
To barkanmu dai, sunana Abdulaziz Tijjani Bako daga birnin Indianapolis a Indiana.
To barka da shigowa. Yau muna magana ne kwanan nan akwai wani rahotanni da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na cewa sama da mutane biliyan suna fuskantar hatsari na kurmancewa. To saboda haka ne muka ce bari mu tattauna mu ji menene illolin da ke tattare da hakan.
Eto ana magana ne akan illolin da take da illolin kaman na amfani da headphone da sauransu da kuma kaman kiɗa mai ƙarfi. So shi dai gaskiya kaman idan muna so mu fahimci yanda irin waɗannan abubuwan za su iya janyo mana illa, za mu ya kamata a ce mun fahimci yanda kunne yake aiki. Kunne yana aiki ne, yana da ɓangarori guda uku, na waje da na tsakiya da na can ciki. Na tsakiyar shi zan fi bayani a kai, saboda a tsakiyar akwai wani abu da yake kaman tantani kaman ganga haka, wanda idan sauti ya je shi yake tabawa, idan ya taba kuma sai shi kuma ya taba wasu yan kasusuwa guda uku ana kiran su malleus interstices, je can kuma can cikin kunne akwai wasu yan halittu waɗanda suke kaman gashi su suke ɗaukan sakon sauti sai su tura shi can cikin kwakwalwa sai a ji abin da ake so a ji. To illa ta farko da ake samu daga amfani da yawan amfani da kamar headphone musamman irin wanda yake shiga can cikin kunne din nan shine, misali akwai datti, kura da sauransu wanda suke a jikin abin, mutum kuma bai goge su, misali da irin kamar su spread ba da sauransu, in ya saka za su iya janyo masa cuta a wannan hanyar wannan din. To ita kanta wannan ciwon kunne daga farko zai iya janyo, misali wadin ya toshe mutum ya kiji, ko kuma ita kanta gangan nan da eardrum ta fashe. wannan shine mafi sauki, saboda misali watakila za a iya gyara, misali idan kaman abu ne toshe za a iya gyara shi da sauransu. Amma babban illar da ake samu kuma ta wani bangaren shine kasancewar cewa za a iya samun shi waɗannan ƙarar da take yawa, idan ƙarar da ta fito daga cikin shi headphone ɗin ta yi yawa sosai, kuma mutum ya zauna yana saurari a tsawon lokaci mai yawa, to sai ya kasance su waɗannan kwayoyin da nake magana masu kama da gashi-gashi ƙananu-ƙananu sai ya kasance sun samu matsala sun lalace. Idan kuma suka lalace babu yanda za a gyara su, yawanci permanent damage ne. So shi yasa yake da kyau, misali idan mutum zai saurari kiɗa akan su, kaman yanda kungiyar NHS ta Ingila ta bayar da wannan, shine ya kamata a ce mutum kada ya saurari mai saurari amfani da shi headphone a lokaci mai tsayi. Ko za a gane cewa ƙarar ta yi yawa na farko idan baka jin maganar mutane, in baka jin maganar mutane to ƙarar ta yi yawa, idan kuma sai ka yi magana da ƙarfi sannan za a iya jin kake, idan ka tashi magana da mutane akwai headphone a kunnen ka sai ka yi magana da ƙarfi, to shi ma alamu ne na ƙarar ya yi yawa. An yi recommending ya kasance misali idan abu ne ka kai volume ɗin ya zama rabi, kada ya wuce rabi, idan ya wuce rabi matsala ne. Sannan kuma koma a yaya yake ba a so ka dinga sauraron misali music ko wani abu har ya wuce tsawon awa ɗaya, kamata ya ce duk bayan awa ɗaya ka cire ka ɗan huta na minti biyar, minti goma, sannan sai ka dawo. Idan ka dawo to ka ga ba za ka, amma idan ya kasance constantly tsawon lokaci kana sauraron wannan abin za su iya wannan abubuwan illa, wanda kuma daga baya dole sai mutum dai an samu hanyoyin magance matsalar wanda yake kuma mutum ba zai samu jin ba.
To dakta, wani irin alamomi ne masu wanda suke fuskanta suke yawan jin kiɗe-kiɗen za su gane cewa kunnensu ya fara samun matsala? Akwai alamomi da ya kamata su sani?
Kwarai da gaske akwai alamomi da mutum zai gane cewa kunnensu ya fara samun matsala. Na farko baka ji, misali daga farko baka ji baka jin magana ta mutane sosai, idan an yi magana sai an yi magana da ƙarfi, sannan za ka gane cewa ana yin, sannan za ka gane me abin ne mutane suke faɗa. Ko kuma misali za ka ringa yawan tambaya, misali an yi maka magana kuma sai ka tambaya ka ce me ma ka ce, to kin ga shi ma wannan alamu ne na cewa wannan na mutum ya fara samun matsala na kunne. Ko kuma ka ji kunnenka yana yin wani dim ko kuma wani tsi a lokaci-lokaci zuwa lokaci da zuwan, shi ma alamu ne na kunnen mutum ya samu matsala. Akwai kuma misali ciwon kunnen da na faɗa, misali kana sauraro kana yawan ka saurara bayan wani lokaci kuma za ka ji kunnenka ya fara ciwo, shi ma alamu ne na cewa sauraron amfani da headphone ɗin yana maka illa cikin jikinka. Other things kuma da mutum zai iya gani shine misali idan lamarin ya kai ya shafi kamar misali baka ji sosai, za ka fara jin alamun baka ma san yin magana da mutane sosai saboda damuwa da kake yi ko da yaushe sai ka tambayi mutane akai-akai. Wannan kuma wasu ma musamman manya har yakan kai su ga abin da ake kira depression, shine kunci na rayuwa, mutum ya ringa jin baya sha'awar komai a duniya saboda rashin ji din.
To wanda suke fuskantar waɗannan alamomin me ya kamata su yi?
To daga farko dai ya kamata gaskiya idan mutum ya fara samun irin wannan matsalolin lalle-lalle ya saurara da amfani da headphones din. Sannan kuma idan ma zai amfani da shi akwai headphones masu kyau waɗanda suke suna kaman canceling din, suna da tsada amma kuma suna canceling din noise, suna canceling din ƙara zaki haka na background, so wannan zai janyo mutum ya dan samu dan sauki-sauki. Sannan kuma ya kasance mutum koda zai saurara ya ringa saurara lokaci kalilan. To idan kuma ba haka ba, idan aka gama da wannan kuma ya kamata mutum zai iya zuwa wurin likita don ya gwada masa kunnen sa ya ga yanayin jin sa yake. Yana buƙatar ne sai an saka masa kaman irin su hearing aid, akwai abin da ake sakawa wanda zai taimaka wa mutum wurin ƙara saurari. To idan likita ya auna ya ga cewa ya kamata a saka mutum wannan abun ko kuma akwai wani aiki da ya kamata a yi masa don yi masa maganin wannan rashin ji din, to shi wannan shi zai fi gaskiya.
To ina jin gashi nan mun fara samun kira, to ina jin ya tsinki. To Zara, kamar na ka kina da tambaya wajen likita ko?
Haka ne. To likita kamar wanda ba sa sa headphones ba, akwai wanda in za su yi ƙar kallo sai sun cika volume ɗin TV ko radion su?
Kwarai-kwarai. Shi ma wannan kamar yadda nake magana, shi ma wannan kin ga alamu ne na cewa kunnen mutum yana dan samun matsala idan har sai ka daga mule volume na TV ko wannan tafi karfin yanda ya kamata mutane da yawa su saurara, misali al'adance ba a kai bol mai kai can karshe amma
to likita kada in tsinke kaga wani ya dade kan layi daga Plateau State, bari mu ji me yake so ya tambaye ka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam anti Hajiya, aka yi ne?
Barka ka dai, wa ke magana?
Ibrahim Musa Wada daga Barikin Ladi, jihar Plateau.
To barka ka dai, likita na sauraron ka.
To da Allah, wai ni ina tambaya, wai ana cewa idan mutum yana sa yafis a kan kunnewa yana kure volume, yana kawo mai damuwa, kamar wanda ya rage shi kuma ya fa kaman ya sa kaman volume da ya lamari yake ne da Allah.
To likita gare ka,
kai da muke magana da ya kamata a ce koda dai volume din ba shi da yawa sosai, kan ba kakkaji shi ya dauki lokaci, misali ya dauki awa 3 awa 4 ana jin ana jin music a lokaci guda, hakan zai iya janyo mutum illa saboda tsawon lokacin da mutum ya dauka, tsawon lokacin da zai iya samun matsala a kunnansa. Akwai guideline wanda suke magana, da misali volume daya bai kamata a ce ya wuce.
Likita na baka bayani.
Yeah, so wannan haka ya kamata a ce ko da yaushe idan ya danganta da yawan volume din, idan volume din ba shi da yawa sosai babu matsala mutum ya saurare shi, amma ko ma dai ba shi da yawan kamata a ce kada mutum ya saurare shi ya kai lokaci ne tsayi sosai.
To
kamata ya dinga daukan hutu.
Ga wani nan daga Yobe, assalamu alaikum.
Amma alaikum salam malamai, ina sake dawowa sai Dangote Karaso ne daga jihar Yobe.
To barka da dawowa, ga likita nan mun same shi yanzu.
Na ga tambata ga likita.
Na'am.
Wannan lokacin idan na je kida daga air to sai na cire, sai inji kunya na si kamar yadda kika fada da farkon nan. To me yake ka irin wannan abu?
Eh to wannan shine zai kamar yadda na fada, alamun cewa kunnan yana samun kana samun matsala zanga saboda wannan sauraron da kake ji, alamu ne na cewa ya kamata lalle ka rage sauraron, ko kuma ka rage kuma volume din da kake saurari, sannan kuma ka rage tsawon lokacin da kake dauka kana saurari.
To ga wani kira ne. To ina jin ma ya tsinki. To dakta, ina jin ma bai fi ma dan minti daya dan rage mana ba, wani kira za ka yi ma matasa akan wannan lamarin da ya kamata ka kaman wannan da muka tambaye su a shafin mana abota, yawancin su suna cewa sun sani da ma ra'ayin da Hawwa ta ji mana, amma kuma still suna ci gaba da wannan dabi'a, wani kira za ka masu da kasi wasa da lafiyar su?
Kamar kungiyar lafiya ta duniya ta faɗa, kusan akalla ana tsammanin kusan mutum biliyan 1 a duniya shine kaman misali kaso 1/6 mutane suna samun matsalar kunne saboda su yawan sauraron kiɗa a headphone. Duk da kiɗan yana kawo mutum dan kwanciyar hankali, amma kuma ya kamata idan kirana na ƙarshe shine ya kasance mutum yana bada hutu a yanda yake sauraro din. In ka saurara bayan awa 1 ka ajiye, kai minti 5 minti 10 baka saurare, sannan ka ƙara sakawa, to wannan shine zai taimaka wurin kare maka lafiyar kunnanka. Sannan kuma kada ka saka volume yayi tsayi yayi yawa sosai.
To likita, daga ƙarshe saura muna da minti 1, na ce ba wani to awon da za ake yi da kunne, kamar yanzu in samu matsalan akwai yanda za su je a auna kunnansu a ga kaman ko a ce levels din ko wani abu haka?
Kare da gaske sosai, ma kuwa asibiti ana auna a ga yaya yanayin jinka yake. Idan suka auna suka ga yanayin jinka yake, shine za su ga me ya kamata su yi maka, ko za su baka implant, ko za su baka kamar misali hearing aid ne, ko kuma ko wasu shawarwari da za su baka wurin taimaka maka wurin gyara jinka.
To likita, mun gode kwarai, Allah ya saka da alheri.
Amin.
To jama'a duka, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown da injiniyan mu na yau, da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin,
Zara Aminu Fage.
Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.
Wasanni na motsa jiki dinkin su fitar share ba.